الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن والاه وبعد فمما ينبغي الإشارة إليه بعض ما يكيد به أعداء الدعوة الإسلامية من كفار وأعوانهم من المنافقين وما ينسجونه من خيوط المكر والكيد لبعض رموز الدعوة السلفية التي تقوم على الكتاب والسنة ومنهاج سلف الصالح ومنهاج سلفنا الصالح للإساءة إلى هذه الدعوة. وقد بلغنا أن بعض تلك العناصر تريد القيام ببعض الأمور، منها التضييق لبعض رموز الدعوة الإسلامية عن طريق الاستجواب والتحقيق معهم عن طريق غير مباشر بواسطة بعض المؤسسات الدعوية باسم النصيحة والمناصحة. ثانيا توزيع بعض المطويات تحمل في طياتها شتى التهم وأنواع من القذف للإساءة إليهم في كل البلاد. ثالثا رمي بعض الدعاة بالإرهاب والقيام بما يخل بالأمن في البلاد. رابعها تسليط بعض العناصر السيئة من السياسيين على الدعاة لبسط ألسنتهم إليهم، وهؤلاء نحذرهم بعذاب الله تعالى ومكر، لأنهم يريدون لهؤلاء ما يريدون لهؤلاء هذا الذي يريدونه لهم إلا من أجل دينهم ومن أجل مبدئهم الذي آمنوا به ويقومون بنشره ليل نهار. ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعز أهله، والله المستعان وعليه التكلان. يا أيها فقدم سندق لوك سندق وبنجي سبحانه وتعالى يسوكت لشي أثر الدنيا النم أتفيك أكن هن يأيك زواج وبنجي سبحانه وتعالى زواج لاهرة زواج مكومة ستكرسي إما إلى جنة عالية قطوفها دانية يقال لأهلها كلوا واشربوا هنيئا بما أصلفتم في الأيام الخالية كوديا كام هنجر زواج الجنة وإما إلى نار حامية كوكما يا كام هنيا تزواوتا أتفيكي أكام هنيا إما يابمي كيرا هنيا كوك الكفتسيا كوون لوكتين يميكي ون لوكتين يكركتا أتفيكي أكام هنيا إما يأتان دون قزولي كتن كوم يوا كوكما بيتان دون كوم يبا a tafi yake a kan hanya in ma shi kadai in ma tare da abokanan tafiya. Mu sani cewa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala tafarki ne mai kakke, tafarki ne mai sadar da mutum zuwa ga gidan aljanna, ya sadar da mutum zuwa ga yardan Ubangiji. Hanyar Allah ta sha bamban da sauran hanyoyi da sufofi manya-manya guda biyu. Sufa ta farko kasancewar ta hanya mai fadi, masu bunta komin yawan su ba za su kuntata ba, ba za ta yi musu kaɗan ba. Shi yasa aka ce kai sallah a tsaye in ka kasa, kai a zaune in ka kasa, kai a kwance, duk an karɓa. Sannan kuma sifa ta biyu da tafarkin Allah ke da shi, tafarki ne mai kakke babu karkata a cikinsa. Lallai dukkan hanyar da ta zanto mai faɗi wadda za ta yalwaci waɗanda suke kanta, kuma ta zanto mai kakkiya wadda babu karkata a cikinta, ita ce take sadar da mutum zuwa ga rahmar Ubangiji. Haka tafarkin Allah yake, don haka aka sa masa suna as-siratul mustaqim, ihdina as-siratul mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili qala hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin wa innaka latahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ادى الى الله تسير الامور وتهنيا ميكيا وده بي tsayayye wanda babu karkata a cikinsa, wanda babu lankwasa a cikinsa, zai sadar da mutum zuwa ga rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma Ubangiji da kansa ya dauki nauyin bayyana wannan tafarki nashi, yace hadha siratun alayya mustaqim wa ala allahi qasdu sabil wa minha da'ir ولو شاء لهداكم اجمعين ya dauki nauyin bayyana wannan tafarki ta hanyar littattafai da ya saukar a zamanin daban-daban da annabawa da ya turo a lokuta daban-daban. Sai dai kuma akan hanyar akwai al'amuran da ke katangance mutum su hana shi miƙewa, su hana shi tafiya, wani lokacin su zaunar da shi, wani lokacin su kwantar da shi, waɗanda sai ɗan adam ya yi tanadin ture dukkan wani shinge da ya tsaya a kansa lokacin da yake kan tafarkin Ubangiji, lokacin da yake kan hanyar zuwa ga mahaliccinsa. Daga cikin irin wannan shingaye da ke tsayawa da kansu ko a tsayar da su a kan tafarkin mai ƙoƙarin zuwa ga Allah, akwai shinge na rauni alwahan, wanda manzon Allah ya fassara shi da abu guda biyu. Abu na farko tsananin son duniya, fifita ta akan lahira, yarda da duniya da abin da ta kunsa na kayan alatu sama da lahira. Bai dace ba ɗan adam ya rudu da duniya ta sakaltar da shi, ta mantar da shi lahirarsa. Ubangiji ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, duniyan nan gaba ɗayanta ba komai ba ce face kaya na rudi wanda babu tabbas a kansa. Gidan zama da motar hawa da matar aure da ƴaƴa da hannun jari da kamfanoni da gonaki da dabbobi, dukkaninsu kaya ne na rudi domin ba su da tabbas. Ba za su hana ka mutuwa ba, ba kuma za su kare ka daga azabar Ubangiji ba, sai in ka yi amfani da su wajen bin Allah. Fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi alghurur, kada rayuwar duniya ta rude ku, kada mai rudi ya rude ku, shine Iblis, shaytan. Imam Ahmad bin Hanbal yace duk abin da ka gani na ci abincin da ba abinci bane, duk abin da ka gani na sawa tufafin da ba tufafi bane, domin abincin da zaka ci ya zama taki a cikin ka, ya zama illa har sai ka fitar da shi ka samu sa'ida, tufafin da zaka daura watan wata rana ya zama tsumma kana jin kunyar fitowa da shi bayan da jiya kai kwalliya da shi, to ai wannan ba tufafin gaske bane ba, ba kuma abincin gaske bane. Abincin gaske shine abincin gidan aljanna, lahmi tsairin mimma yatahun wa hurun in ka misalin lu'lul makanun zamin makanu ya'malun. Tubabin gidan gaske shine tubabin gidan aljanna, aliyahum thiyabu sundusun khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fidda wa saqahum rabbuhum sharaban tahura. Wannan shine tubabi na gaske, da haka yace abincin da ba abinci ba, tubabin da ba tubabi ba. Innama hiya ayyamun qala'il, wadansu kwanaki ne ababan kidayawa. Fala tanzu ila lazzatil mutawfin, daina kallon morewar waɗanda aka ni'imta su da ni'ima. Kai dai rinkatsun kayo mummunan tanadin da aka yi musu, in ya zanto ni'iman nan da suke cikinta ba ta bin Allah ba ce, ba ta halal ba ce ba. Kar ka zama kuncin zuciyarka lokacin da kake cikin talauci, lallashi zuciyarka kamar yadda kake lallashin dabbar da kake hawa don ta kai ka gida lafiya. Ita ma zuciyarka ita ce dabbar da kake hawa don ta kai ka lahira. Awul bihal layla malan najmu amjanaha wa matilin nauma zannal jafnu amsamaha fa in tashakkat fa allilha almajarrata min daw'i as-sabahi wa idha bir rawahi dhuha. Abu Nabi da manzo Allah ya fassara alwahan da shi shine jin tsoron mutuwa. Jin tsoron mutuwa da ne wanda san duniya ke haifar da shi, shi yake kwancin sai kanke shi, shi yake daukan cikin sai haife shi. Jin tsoron mutuwa kenan, wato ke gadarwa da mutum damuwa da duniya, ke gadarwa da mutum rashin yin aiki don gina lahira, rashin damuwa da lahira. Baya son ya bar gari ya je ƙauye, baya son ya ƙaurace wa ayyukan sako zuwa ga lazantar ayyukan da'a. Guduwa yake daga dukkan wani hali na gari, neman ilimi, da'awa, jihadi, irin yadda yake guduwa idan ya ga zaki. Waɗannan al'amura guda biyu su ne alwahan, wanda ko shakka babu wannan shinge ne da ke katangance mutum ya hana shi samun rahmar Ubangiji. Daga nan abu na biyu sai al-futur. Idan ka ji an ce al-futur shine as-sukunu ba'da shidda, bayan da kana da karsashi sai ka zo ka daina, kana da kwazo da himma sai ka zo ka ragwance ka kasalance, kana sahun gaba da sai a ganka a sahun baya, wata rana ma sai a ganka a wajen masallaci. Yaya aka yi jiya kake sahun gaba ko na biyu? Yaya aka yi yau kake kan kwalta? Yaya aka yi yau kake da kake sahun gaba ko na biyu, yanzu kuma kana sahun karshe? Wannan shine as-sukun, wato mutum ya samu rauni bayan da yana da kwazo da himma. Ya tabbata cikin hadisi daga Abdullahi ibn Umar, Allah shi kare da gare shi, manzo Allah ya ce inna likulli amalin sirra, dukkan wani aikin dan adam zai yi sai kaga akwai lokacin da yake da karsashi a cikinsa, wani kulli sirrin fatara, dukkan wani karsashi da kwazo to kuma rauni zai biyo bayansa, ko dan adam ya shirya ko bai shirya ba. Sai dai saura da ni, wa man kana fataratuhu ila sunnati, dukkan wanda lokacin da ya samu rauni bisa ga wancan aikin sai ya koma zuwa ga wani aikin da yau zai fara shi wanda da baya yi, faqad hisada, to wannan kan ya shiryu. ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. اما dukkan wanda yake cikin wani aiki yana da kwazo da himma sai yayin rauni daga aikin da'a zuwa ga aikin sako, to wannan hakika ya halaka. Idan rauni ne daga wani aikin zuwa wani aiki ka samu karsashi a cikin sa, shi ma in ka samu rauni ka koma wancan ko wani sabo, kana da karsashi a cikin sa in ka samu rauni ka koma wani, to wannan daga shiriya ne zuwa ga shiriya, daga shiriya zuwa ga shiriya. Amma dukkan mutumin da yake cikin aikin da'a yana da kwazo sai ya samu raunin da ya koma aikin sako, to wannan ya tashi daga shiriya kenan, ya koma zuwa ga halaka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya rawaito. An karba hadisi daga ummu na Aisha, Allah shi kare da a gare ta, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ya ayyuhan nas khudhu min al-a'mali ma tutiqun, ya ku mutane ku rinka daukan abin da za ku iya cikin aiki, da ka dauka da yawa gobe ka zubar, ka kasa gara ka dauki danka danka yau kai gobe kai jibi da gata. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, Allah baya kosawa sai dai ku ku kosa, subhanahu wa ta'ala. Wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla, idan ayyukan da Allah ya fi kauna abinda mutum zai dimance shi yau da gobe ko min kankantar sa. Da ace kullum kai rakawa uku a wutarinka, da ace kullum zakai rakawa sha daya amma wata rana ka dawo tara, wata rana ka dawo uku, wata rana baka yi ba, to garar ukun ukun ka dawwama akanta, sama da wata rana kai sha daya, wata rana ka rage. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Wani hadisin daban manzo Allah ce da Abdullahi ibn Amr ibn al-As, kar ka zama kamar wani da yana kiyamul layl sai daina, wato da yana da yana da karsashi sun zo yin rauni, sai manzo Allah ce kai kar ka zama irin sa, mana ba a san rauni sai fa irin rauni daga da'a ne zuwa ga da'a, kamar yadda na buga misali, amma daga da'a zuwa ga babu, daga da'a zuwa ga sako, Ubangiji baya san wannan. Abu na uku, bata lokaci da kashe shi cikin zirce-zirce marasa ma'ana, hira marar ma'ana, aikata waɗansu ababai na halal kuma sirin jaye akan ayyuka da suke na mutahabbi, wannan ko shakka babu wani shinge ne da ke hana mutum isuwa zuwa ga gaccin mansira. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace ni'matani maghbunun fihima kaseerun min an-nas, ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane akan yi musu kamunga a tattare da su. Abinda ake nufi da wannan shine ma'ana akan ba su su a madadin su amfana da su, kuma sai su zai abinda zai jawo musu cuta da su ba tare da sun farga ba. Kamunga a cikin kasuwanci ne, ka je ka sayo hada tsammaninka mai kyau ce, sai ka je gidanka ga lalatacciya ce, akwai abu a tattare da ita, ko ka sayo hada da farashi mai tsada sai ka zo gida ko kun tattauna da sai ce ai kudinta bai kai haka ba, an ninka maka kudinta sau biyu ko uku, to kaga an yi maka kamunga, ma'ana an dake hancinka. Al'amuran nan guda biyu dan adam ana masa kamunga game da su. Abu na farko shine as-siha, koshin lafiya, dan adam yayi ta morewa da ita ba tare da yayi aikin da'a ba, to zai zama abun tambaya akan wannan lafiyar ranar tashin kiyama. Abu na biyu al-faraq, yalwan lokaci, rarar lokaci, dan adam ya zauna yayi ta zaman hira, a dakalin hira, a dandalin hira, bencin bakin titi, wani lokacin wurin ludo, wani lokacin wurin karta, wani lokaci wajen hirar kwallo da shirme, to dukkan waɗannan al'amurra ne dan adam zai zama abin tambaya akan su ranar tashin kiyama. Wani mutum mai yawan ibada ya zo wajen asariyu sakati, wani babban malami ne fara inda hu jama'a, ya zo wurin shi dan ya karu, sai ga waɗansu mutane a zaune ana ta hirar duniya, sai ya kalle shi ya akramaka Allahu ban san ba, yaushe ka zama haka, sirta manakal battalin, a sai ka zama dandalin masu zaman kashe wando, masu zaman banza, sai ya wuce kawai bai ce komai ba, dan bai zo wajen yaga ana hadisi ba, bai zo wajen yaga ana fiqh ko qur'ani ba, bai zo wajen yaga ana tattaunawa kan wata mas'ala da amfanin ta zai dawo ga al'ummar musulmi ba, ya zo wajen yaga ana shirme, ana yi da mutane, ana sakarci, sai ce a sai ka zama matattalan yan zaman kashe wando masu zaman banza, ya wuce bai zauna tare da su ba. Ma'ruf al-Karakhi wani babban malami ne, yana zaune sai wata hasa ya kawo masa ziyara, suka dade, suka sake dadewa, sai kalle su ce inna malaka shamsi la yaftaru an sauqiha, mala'ikan da aka yi wukilta dan ya kora rana idan ta fito har sai ya ga ta fadi ba fa ya tsayawa yana nan yana kora ta fa mata turidul qiyam waye su kuce su ku tashi ku tafi ne zaman ya isa haka ya ga mai an zaman kace wanda sun za su fata masa lokaci yace yau za ka tafi gida a gaida gida ko ya sai yau ce kuma wanda sai yau za mu saki haduwa sai nan da wata biyu sai bayan sati uku ma'ana yana son da kore su ba shi waje dan dan kadan yana tsere da shi da rana idan rana kokari take da ta fadi sai su daga ubangiji kai kokari kike kai me kai karatun qur'ani kai zikiri kai haylala ko ka zagi mutane ka tuna musu kai da mutane me kike kokarin yi kuna rike kai da rana abu na hudu kasalanci da ragwanci waɗannan al'amura guda biyu su dama manzon Allah yana neman tsari daga gare su yake Allahumma inni a'udhu bika min al'ajazi wal kasali ina neman tsari daga ragwanci ina neman tsari daga kasalanci tsuya kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari an ruwaito cewa wani mutum ya zo wajen Khalid ibn Safwan sai ya ce da shi mali idza ra'aytukum tuzakiruna al-akbara wa tudarisuna al-ash'ara wa tunasiduna wa tudarisuna al-asara wa tunasiduna al-ash'ar wa ka alayya an-nawm yace ban san me yake faruwa ba dan lokacin da zo wajen majalisin ka in kuna kawo labarai na mutan dadan daukar izina labarin adawa ko samudawa ko dan su mutanen da manzo Allah ba da labarin su kuna tattauna game da hadisai dan gano wata mas'ala ta aqida ko ta fiqhu ko ta mu'amala a rayuwa ku aikata kuna yi wa juna musayan abinda kuka haddace na waƙe-waƙen Larabawa dan shi ne ya zanto mizani na auna lugar mutum a ce harshen ka na Larabci yayi kyau ko bai kyau ba yayin da kuke tattauna waɗannan abubuwa wa ka alayyan nau sai kawai inji barci ya kama ni me ya kawo mun haka sai ya ce da shi li'annaka himarun fi mislaka insa yo ai kai jaki ne a cikin fatar dan adam shi yasa ka zama haka mutanabbi yace walam arafi uyubin nasi aiban kanaqs alqadirina ala tamami a duk duniya ban taba ganin ba aibu irin aibin mutumin da ya iya zama kamili amma sai ya hakura ya zama naƙis wanda shi da aibin da fi kowanne girma a duniya abu na biyar gafala da can sun ce ita gafala wata bishiya ce da ake shayar da ita da ruwan jahilci wanda shi kuma jahilci shi ne dan adawa ga dukkan wani aikin kirki shi Uba ibn al-Haddad yake cewa la taqudu faragan fa innal mauta yatlubukum ko daina zaman banza mutuwa tana nan tana neman ku ko daina zaman gafala ba kwa komai mutuwa tana nan tana neman ku Allah ce innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaktubun lalle wadanda ba sa yin aikin da zai sadar da su da yaddan mu ba sa jin tsoron gamuwa da Allah ranar tashin kiyama suka yadda da rayuwar duniya suka natsu da ita suka zanto gafalallu dangane da ayoyin Allah sun gafala ba su san hukunci ba ba sa neman su sani ba su san aya ba ko karatun ta ko fasarar ta ba sa neman su iya karatun ko fasarar ta san fasarar ta ba su san hadisi ba ba su san tarihin mutan da ba sa neman su sani suka zanto gafalallu game da ayoyinmu Ubangiji Ta'ala ce ulaika ma'awahumun nar irin waɗannan su ne makomasu wuta bima kanu yaktubun saboda irin aikin da suke yi Allah ya tsare mu abu na shida at-taswif abinda ake kira da at-taswif jinkiri ka iya yin abu yau ka ce sai gobe ka iya yi yanzu ka ce bari in bari sai an jima kuma a yanzu ba ka komai ka iya yi a yau ka ki ka ce sai gobe bayan kuma yau din kana da ranar lokacin da za ka yi shine at-taswif sawfa af'alu da sannan nayi ai zan yi nan gaba sannan da tamanni yawan burace-burace ai zan yi kaza zan sai kaza zan gina kaza waɗannan cutuka ne gaba wanda suke kamawa sai mutumin da yake da matacciyar zuciya na tasashen tunani wanda duk lokacin da ya tashi zai wani aikin kirki ko dai kalmar saufa sai an jima ta zo masa yana nan a sai an jima har mutuwa ta zo fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ka daina cewa ya ubangiji ina ma ka jinkirta mun zuwa ga an jima ai da nayi zuwa an jima din fa asaddaqa wa akun min as-salihin in yi sadaka in zama cikin salihai Allah ce walayyu akhirallahu nafsan idza daa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ko kuma in wannan bai zo masa ba ya iya shiga cikin tekun gurace-gurace ai zan yi kaza ko da ban yi wannan yanzu ba ai zan yi kaza kuma wani lokaci ko da na rasa kaza ai nayi kaza ko ma ai rahamar Allah tana da fadi dan ai rahamar Allah ya zuwa gare ta ai Allahu ghafurur rahim
to wannan shi ke makarar da ɗan adam ya jinkirtar da shi ya mayar da shi baya ba tare da ya farga ba. Wani da hikima ke cewa idza tamannaitu bitul layla muhtabiban, duk lokacin da burace-burace suka mamaye zuciyata sai ya ga na kwana dare guda ina ta fatan alkhairi bayan kuma ban yi aikin da zan samu ba. Yace innal muna ra'su amwalil mufalisi, idan kana son ka san hannun jarin matsayata to shine burace-burace, ba su da jari sai burace-burace, a zauna zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza. Wani mutum ya ce da Muhammad ibn Sirin, na kwantawa farki sai naga kamar gashi ina ninkaya amma ba a cikin ruwa ba, wa atiru bi gairi janahin, na tashi sama amma ba fuffuke. Fama tafsir da hadhihi ar-ru'ya, me ya fassara wannan mafarkin? Sai ce anta rajulun kathirul amani wal ahlam, kai dai kam mutum ne mai yawan mafarka mafarka da gurace gurace marasa kan gado, ba yadda wata fassara sai haka. Duk wanda ka ga wannan mafarkin yayin ninkaya ba a ruwa ba ya tashi sama ba da fuffuke ba, to kawai mutum ne mai gurace gurace, wato yana son gina gida, yana son motar hawa, yana son wani abu, ko bai yi sana'ar da zai samu abin da zai kai shi ga haka ba, yana son lahira, yana son aljanna, yana son ya kaurace wa wuta, kuma ba imani, babu aqida, ba akhlaq, ba dabi'a ta gari, ya tsiru bi gairi janahin, kenan so yake ya tashi ba fuffuke, sannan so yake yin ninkaya da iyo a inda babu ruwa. Mutanabbi yace wa ma kunta mimman adraka al-mulka bil muna, kai kam baka cikin wanda ya samu mulki ta hanyar gurace-gurace, a'a ba haka ke ba, walakin bi ayyamin ashabna nawasiya, kwanaki da watanni kai amfani da su, irin amfanin da har sai da ya gadar maka da fulfura a karan kanka dan ka cimma abin da kake so, sannan daga baya ka samu, amma ba da gurace-gurace ba a zaune. Labista laha kudra al-ajaji ka annama tara ghayra safin an tara jawwa safiya, sai da kai tufafi da kura a jikinka kafin ka sami irwar da ka huta, sai da kai tufafi da kura, wato sai da kai aiki tukuru, ka annama tara ghayra safin an tara jawwa safiya, kamar kai kai imani da cewa bai dace ba ga dan adam kullun ya ga sararin samaniya wasai, a'a ya kamata wata rana kura ta harzike sararin samaniya. To haka mazaje suke, me ya harzuka kuran ta tashi, din ma a fagen fama wajen jihadi, li takuna kalimatullahi al-ulya, yamma a wajen wani aiki da kwazo da himma, ba wai mutumin da yake zaman kashe wando ba kawai, mai neman lahira baya zaman kashe wando, haka mai neman duniya baya zaman kashe wando. Abu na karshe cikin ababai da suke zama sun katangance dan adam, so hana shi bin tafarkin Allah, mummunan fassara, mummunar fahimta game da mas'ala guda biyu. Mas'ala ta farko mas'ala ta al-qada wal qadar, mas'alan qaddara, Allah ne ya kaddara, sai kai ragwanci sai ka ce Allah ne ya kaddara, ka zauna kai tabarci baka samu abu ba, da ka tashi da ka samu sai ka ce Allah ne ya kaddara, to kaga wannan mummunan fahimta kai wa kaddara. Mas'ala ta biyu tawakkali, mutum ya ƙi yin aiki da kwazo ya ce mun dogara ga Allah, ka zauna a gida ka ƙi fita ka nemi na kanka ka ce mun dogara ga Allah, randa kina daka Allah ki baki ruwa, bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai ci. To wannan mummunan fassara ce ta tawakkali, shi hakikanin tawakkali shi ne gabbai su yi aiki tukuru, zuciya ta rataye ga Allah. Idan gabbai suka yi aiki zuciya ba ta rataye ga Allah ba, sai dan adam ya dauka dabararsa ce, kwazansa ne, himmarsa ce. Idan kuma zuciya ta rataye ga Allah, wato kuma gabbai ba su yi aiki ba, to kaga anan gurin ragwanci ne, ya kamata gabbai su yi aiki zuciya ta rataye ga Allah. Wannan su ne rukunan tawakkali guda biyu, wanda sai da su ne tawakkali ke zama tawakkali. Ya ɗan uwa, da ƙarshe na so in ja hankali game da wata matsala da take fuskantar al'ummar musulmi, domin duk abin da ya shafi masu da'awa ya shafi masu wa'azi, to ya shafi musulmi gaba ɗayan su, domin malamai da masu wa'azi a cikin kowace al'umma wato su ne jagorori na al'umma. Waɗansu ƴan adawar addinin musulunci, musamman masu adawa da da'awa ta ahlus sunna wal jama'a, wanda suke ganin Ubangiji ta'ala ya rubuta mata karbuwa a daidai lokacin da ba a tsammanin ta karbu, ana yakarta amma kuma tana ƙara ƙarfi, tana ƙara yaduwa tsakankanin jama'a, maza da mata, manya da yara, sai suke kokarin ya za su dakile wannan da'awa. Da matan ƴan adawa da ita a matakin na duniya sun fara yi, a jefi mutane da wahabiyanci, a jefi mutane da ta'addanci, al-wahabiyya da zagi da kalmomi marasa daɗi, da matan ana ta yi. To amma yanzu wani mitin ne da aka yi cewa a ɗauki sabon salo na yakin. Salo na farko dukkan wani malami mai karsashi mai kwazo to kamata ya afirgita shi,
a razana shi ta yadda za a rage masa kwazansa, a rage masa hikmarsa, a rage masa karsashinsa. Ba wai ma'aikatan tsaro za a sa su kama shi ba, kila ana ganin wannan shi ne mataki na ƙarshe in sauran matakai ba su ci nasara ba. A'a, abi ta kan waɗansu malamai ‘yan uwansa ko waɗansu ƙungiyoyi na addini su kirawo shi su yi masa faɗa da sunan nasiha don ya daina yin magana game da azzalumai da zaluncin da suke yi. Mataki na biyu, rubuta waɗansu bayanai na ƙarya da ƙage-ƙage da sharri game da waɗansu fitattu daga cikin waɗanda suke ganin masu da'awa ne, kuma da'awarsu tana da tasiri wajen rushe bid'a, tana yi wa garin zalunci barazana ta rusa ce ko ta karya ce. To ya za a rubuta waɗansu bayanai na ƙage-ƙage da sharrance-sharrance da ƙazafi, sai a baza waɗannan takardun cikin jama'a. A manyan tituna da ke Kano, Maiduguri, Sokoto, don su ne manyan birane da kuma Kaduna da Abuja, saboda a janye amincin da mutane suke da shi game da su waɗannan malaman da ake son a yi musu haka. Samun wannan labarin yana da muhimmanci, don in gobe kun ga takardar ba za ku yi mamaki ba, in kun ganta jiyo ba za ku yi mamaki ba, in ba Allah ne ya jefa tsoro a cikin zukatansu ba suka janye. Mataki na uku, yaya za a yi? A yi ƙoƙarin sanya sunan waɗansu masu da'awa a cikin rajistar Amerika ta 'yan ta'adda, wanda dama wannan tsohon labari ya riga an riga an yi. Mataki na huɗu, yin amfani da waɗansu 'yan siyasa don su ci mutuncin wani malami ko waɗansu malamai, musamman ma suna ƙoƙarin yin haka kafin 2007, don saboda sun ce sun wa'azi, sun ɗauki wa'azi siyasar da aka yi a Kano a zaben da ya wuce, ko shakka babu malanta da malamai sun yi rawar gani wajen kawo canjin da aka samu a Kano. To ya za a yi a raba mutane da malaman, a cire amincin da mutane suke da shi a cikin zukatan malaman kafin 2007? Wannan shi ne ajandar da suke gabansu. To za a yi dabara, sai a sa wani ɗan siyasa sai ya zagi wani malami ko waɗansu malamai ko wata ƙungiya ta addini, sai malamai ko waɗansu malamai su mayar masa da martani. Gobe sai a sa wani ya zagi sai su mayar masa da martani. Kaga an koma filin wa yake da, an fita daga filin wa yake da aya da hadisi, waye baya da shi, an koma filin wa ya iya ba'a, wa ya iya zagi, wa ya iya zambo. An cire malamai daga ajandarsu ta da'awa da wayar da kai, sai su kyale mutane cikin jahilci, sai waɗannan 'yan siyasa su cigaba da musu mulkin mallaka, su zuga su, su sa su ta'addanci, su sa su ayyukan barna, su kuma sace kuɗinsu. Wannan shi ne da ake yin sa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kwararar da labarin, ya biyo ta azararin da ba a tsammanin zai zo har yi daga kunnuwan waɗanda abin ya shafa. Da haka abin da ke gabanmu shi ne komar da al'amari zuwa ga Allah, roƙon shi da ya kare musulunci da musulmai, ya rusa kafirci da kafirai, roƙon Ubangiji akan ya ɗaukaci wannan da'awa ta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kare waɗanda suke baiwa wannan da'awa kariya, sawa'un da iliminsu ko da dukiyarsu ko da tunaninsu ko da wata irin dabara ta su. Dukkanin mu gaba ɗaya mu ake nufi da yakin, amma idan aka karya wani mutum guda ɗaya wanda ba malami ba, shi kaɗai aka karya. Yayin da aka rusa malami ɗaya, an rusa adadin mutane masu yawa, dan an cire siƙa da aminci da mutane suke da shi game da wannan malami ko game da wannan adadi na malamai. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'a ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzata ad-din ya rabb al alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى